Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai.
Ukraine ta yi kira ga kasashen duniya da su dauki matakan gaggawa don hana Russia ci gaba da mamayar da take musu. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku da zai zabi ɗaya daga cikin su wajen cike gurbi a kotun kolin kasar. Kasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya da ta yi watsi da yunkurin da kasar Myanmar ke yi na neman a kori karar da Gambiyar ta shigar kan zarginta da aikata kisan kiyashi akan al'ummar Rohingya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa kallo ya koma kan kasar Russia a daidai lokacin da take yunkurin shiga koma mai kasar Ukraine.
Gaskiya a halin yanzu ita Russia da kuma shiga da Russia sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amurka kamar hannun da sake ci a tsarin garin Bakin.
Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa wasu sassan kundin tsarin mulkin gyaran fuska.
A yanzu da na samu akan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da yankin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma kasanta ta tallafa ma yan uwanta mata.
Bayan rahoton da muke dauke da su sannan kuma muna tafe da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdul ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su dauki matakan gaggawa da matsaya ta bai daya don kare kasarsu daga fadawa karkashin mamayar dakarun Russia. Yayin wani taron Majalisar Dinkin Duniya, Dmitry Kuleba ya ce burin Russia ba shine ta tsaya akan Ukraine ba. Yana mai cewa tsunduma kasar ta Ukraine cikin yaki zai janyo hatsaniya a duniya. Ministan ya kuma gargadin cewa Russia ta nuna alamun cewa a shirye take ta fadada wannan mamaya. Lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun Ukraine da na fararen hula da suka hada da yara da mata cikin mummunan yanayi. A ranar Litinin, shugaban Russia Vladimir Putin wanda ya tura dakaru 150 kan iyakar Ukraine ya rattaba hannu kan wata doka wacce ta ayyana yankunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin Ukraine a matsayin masu cin gashin kansu. Ya kuma tura dakarunsa zuwa waɗannan yankuna inda ya ikirarin cewa sun shiga ne don kare rayukan fararen hula. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa. A ranar Talata, sakataren yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba. Amma dai ya zanta da mai shari'a Ketanji Brown Jackson da J. Michelle Childs da kuma Lurienda Kruger a cewar majiyar. Biden ya yi alkawarin zaɓar mace baƙar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Sai dai babu ƙarin bayani kan ko Biden ya gana da wasu ƙarin masu neman wannan mukami. Sakataren yaɗa labarai a fadar ta White House Saki ta ki cewa komai kan wannan ganawa da Biden ya yi da mutanen ukun, amma ta jaddada cewa zai bayyana zaɓinsa duk da rikicin Russia da Ukraine da ake fuskanta. A ranar Laraba, Amurka ta ayyana saka takunkumi a kan wasu kamfanoni da ke samar da kuɗaɗe ga 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen. Matakin na zuwa ne bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka zafafa hare-haren da suke kaiwa da jirage mara matuka da makamai masu linzami a kan iyakokin makwabtan ƙasar ta Yemen masu arzikin mai a yankin Gulf. Sai dai matakin saka takunkumin da mayaka tabbatar malin Amurkan ta ɗauka ya gaza wanda hukumomin Saudiya da sauran ƙawayen Amurka da ke yankin suka yi tsammanin gwamnatin Biden za ta ɗauka. Jami'an gwamnatin Amurka sun zanta da Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa. Yayin da rikicin Ukraine ya sa farashin man fetur ya yi tashin goron zabi da kuma karancin man a kasuwar duniya. Takunkuman sun ta'allaka ne akan wasu kamfanonin jiragen ruwa da wasu wuraren kasuwanci. waɗanda gwamnatin Amurka ta ce suna fasa ƙoran man fetur da wasu muhimman kayayyaki a yankin gabas ta tsakiya da Asiya da Afirka da zimmar samarwa 'yan tawayen na Houthi kuɗaɗe. A shekarar 2014 mayakan na Houthi suka karɓe Sana babban birnin ƙasar ta Yemen da mafi akasarin arewacin wasu yankunan ƙasashen Larabawa. Wata gamayyar Dakaru da Saudiya ke jagoranta ta shiga yakin a shekarar 2015, matakin da har yanzu bai samu wata kwakwaran nasara ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, in an jima kaɗan, Mahmudu zai sake dawa da labarai. Kafin nan, a daidai lokacin da Amurka da sauran kasashen duniya suka zuba ido tare da fara sanya wa ƙasar Rasha takunkumin da ake gani zai haifar da koma baya ga tattalin arzikinta a yunkurinta na shiga ƙasar Ukraine, sai dai ita Rasha ta kare kanta ne da cewa ta amince da cin gashin yankunan Donetsk da Luhansk waɗanda suka nemi taimakonta don yakar sojojin Ukraine. Kan wannan batu ne tattauna da Dr. Nasir Damowa, ɗan asalin Najeriya, mazaunin Amurka kuma mai fashin baki.
Rasha hajjin suna kallon Ukraine a matsayin wani bangare na ƙasarta da ya balle. Sunanta na ainihin Ukraine abinda ke nuni da Rashanci kama na bangare. Ƙarƙashin haka.
Wato kama wani bangaren Rasha ne kenan.
Eh, kama wani bangaren Rasha ne. So, tun wannan rugujewa tun lokacin da tarayyar ta Rasha ta rugujewa Ukraine ta samu ɓallewa. Tun sannan abin da ya musu ainihin Rasha da ba.
Wato tun rugujewa Soviet Union kenan wannan kungiyar ta Soviet Union.
Tun wannan rugujewa ɗin ba ta abin da ya ma Rasha da ba, musamman shi Vladimir Putin. Inda abin ya ƙara ɓata musu su Rasha ne shi ne da lokacin da ainihin suna son shiga cikin adannan wannan kungiyar
tsaro ta NATO?
To, akan wannan shi kasance su Rasha su ga ne idan aka ce aka sa wato an kawo musu fada haka ban gida ne cikin gidan su shine to shine abin yake kawo dambaro su tsakanin su da kuma har duniya baki
daya. Kuma na su ganin cewa yanzu Rasha ta matsa ta saka wato ta bi ta ko ina ta saka sojojinta a wato a iyakarta da Ukraine, kuma ana ganin cewar tabbas wannan kamar tamkar mamaya ce. Ya kasashen yamma suke kallon wannan abu da ke faruwa?
To, gaskiya a halin yanzu ita Rasha da kuma shi Vladimir Putin sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amerika kamar abin da Hausa ke cewa karan garin bakin teku. Shi wannan matakin da ɗauka na yin sa sojoji a bangaren da suke neman wariya daga Ukraine. So, ai abin da ya nuna ya ce wai ya sa su ne don tsaron kariya ta waɗannan mayakan daga sojojin Ukraine. To, kaga wannan bai zama mamaya ba. Vladimir Putin, wanda matakin da ke ɗauka ba wai ainihin so yake mamaye Ukraine ɗin ba, don ya san zai yi wuya saboda akasarin mutanen Ukraine ba su son wannan. So, ko da ta shigo gaskiya abin zai kawo musu rashin jituwa. Amma abin da abin so shi ne ta shiga cikin NATO.
Ganin cewar Amurka da kungiyar tsaro ta NATO da sauran kasashe sun fito sun nuna rashin jin daɗin su har sun fara kakaba takunkumi akan tattalin arzikin Rasha. Shin kana ganin hakan daidai ne da suka yi?
To, daidai ne don rashin yin wani abu zai sa ita Rasha ta wuce wuri. Sannan kuma zai nuna masu musamman waɗannan kasashen suna kasa akwai abin da siyasa ne. Idan wanda ke mulki waɗannan kasashen kamar musamman na Amerika ɗin ba su ɗauki wani mataki ba, to lallai za su matsala wajen mutanen su na nan gida kamar wurin zaɓe haka da sauransu, za a ɗauki cewa ba su iya kare Amerika.
Duk da takunkumin da aka saka, ita ƙasar Ukraine na ganin cewar ƙasashen yamma ba su fito sun taimaka mata yadda ya kamata ba ga wannan mamaye da take fuskanta.
To, shi ne na ce ma kaga abin ta kowa masu kamar ƙarin garba saboda Rasha tana rawani ga fagen siyasar duniya musamman wajen tattalin arziki, tunda kaga su ne major producers ne na energy na game mai haka da
wato makamashi.
Makamashi, kuma kasashen Turai musamman sun dogara ga Rasha wajen samun waɗannan abin nan.
To da ƙarshe ma Nasir, wannan dambarwa tsakanin Russia da Ukraine baka ganin za ta iya kaiwa ga shafar sauran sassan duniya, wato ka tamkar an dau hanyar zuwa yakin duniya na uku kenan?
To bayan tsammani zai kai wannan ba, don ko shi kai Vladimir Putin ba wai yana so a yi yaki da tsakanin shi da waɗannan ƙasashe ba, amma yana so ya nuna ƙarfin shi ne a wannan yankin da kuma sauran ƙasashen da ke cikin NATO, don ya nuna musu cewa yana da bakin hada a ciki.
Dr. Nasir Damo kenan kan batun rikicin Russia da Ukraine. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hambu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabar hukumar zatarwa ta kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da shirin kungiyar na kashe dala biliyan 172 ta hanyar samar da ababen more rayuwa a sassan nahiyar Afirka. Von der Leyen ta bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a Dakar, babban birnin Senegal, tare da haɗin gwiwar shugaban ƙasar Macky Sall. Ziyarar babbar jami'ar ta ƙungiyar tarayyar Turai a yammacin Afirka na daga cikin shirye-shiryen taron koli da ƙungiyar ta EU da ta tarayyar Afirka ta EU suke shirin gudanarwa a mako mai zuwa. Ita dai Senegal ita ce take riƙe da shugabancin ƙungiyar tarayyar ta Afirka ta EU. Wannan shirin tallafi da ƙungiyar ta EU za ta samar na daga cikin shirin tannan na samar da ababen more rayuwa a sassan duniya da ake kira Global Gateway, wanda ya kuduri aniyar kashe dala biliyan 340 nan da zuwa shekarar 2027. Kasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da kasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta kan zargin aikata kisan kiyashi akan al'ummar musulman Rohingya marasa rinjaye. A shekarar 2019 Gambia ta shigar da Myanmar ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ, tana mai cewa dakarun Myanmar ɗin sun kare dokar 1948 wacce ta haramta kisan kiyashi, inda suka farwa al'ummar Rohingya a shekarar 2017. Su dai dakarun Myanmar sun kaddamar da wani farmaki a jihar Rakhine bayan wani hari da mayakan Rohingya suka kai. Ana dai zargin jami'an tsaron na Myanmar da laifukan yin fyaɗe, kisa da kona dubban gidaje, lamarin da ya tilasta musulmai 'yan Rohingya 730,000 tserewa zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar. Wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa lallai an aikata kisan kiyashi a lokacin farmakin. Zaria iya kwashe watanni kafin kotun ta yanke hukunci kan bukatar da ƙasar ta Myanmar ta shigar, inda ta nemi da a yi watsi da ƙarar.
Lalo kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da rahoton sassan da ta yi wa gyaran fuska a kundin tsarin mulkin ƙasar. Sassan da aka yi wa gyaran sun kai 55, amma waɗanda suka fi ɗaukar hankali su ne na ba da 'yanci ga ƙananan hukumomi da ke a kujeru 111 ga mata don a zaɓe su a majalisar ƙasar. Wani abin da ya sa urgen shugaban ƙasa Aisha Buhari yin tattaki zuwa zauren majalisar? Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana wannan rahoton.
A wata ziyara ta bazata da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Buhari ta kawo zaurukan majalisar ƙasa guda biyu, wato da na dattawa da na wakilai, ya zo daidai da lokacin da majalisar ke gabatar da gyararren kundin tsarin mulkin ƙasar ne, inda zuwan nata ya nuna alamar goyon baya ga aikin da majalisar ta yi, musamman ma fannin da ya keɓewa mata kujera ɗaya a kowace jiha tare da ta 'yan majalisar wakilai guda biyu, abin da ya sanya su ɗokin sanin cewa sun daɗe suna neman ƙari na muƙamin siyasa da a yanzu kashi uku kacal suke da shi a majalisar dokokin kasar. Bayan Aisha Buhari ta fito daga zauren majalisar dattawan ne, ga bayanin da ta yi a Turanci.
We are here this afternoon to peacefully observe the proceedings on constitutional review about women and also to listen to the proceedings concerning the 35 affirmative action about women and special additional seats for women in the National Assembly.
Aisha Buhari ta ce ta zo ne ta saurari bayanai da aka yi akan gyaran kundin tsarin mulkin kasar musamman ma bangaren da aka ware domin mata ta ce ta ji dadi kwarai da wannan nasara da aka samu ita kuwa Professor Joy Ezelo daya cikin matan da suka dade suna fafutuka tun taron mata na Beijing da suka nemi a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai ga abin da take cewa a game da nasarar da aka samu
milestone in terms of women's struggle especially women's struggle for greater representation
anan Professor Joy Ezelo tana cewa wannan babban ci gaba ne muka samu a gwagwarmayar da mata suke yi a Najeriya domin mun dade muna fuskantar koma baya a fannin siyasa tun daga 1999 idan aka ce muna da kashi 25 na mata a majalisar kasa ai ci gaba ne sosai domin yanzu muna da kashi 13.5 ne cikin 100 na mata a majalisar dokokin Najeriya ita ma yar gwagwarmayar siyasa a binnin tarayyar Abuja Balaraba Muhammad tace ta ji dadin wannan nasara da mata suka samu
a yanzu da na samu akan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da yancin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma kasar ta tallafa ma yan uwanta mata ta tallafa ma yara da su kansu mazan baki daya ni kuma abin da nake so in ba da shara shine duk matar da ta san za ta iya fitowa ba tsoro kuma insha Allah in dai muna rayu zamu mara mata baya
daya cikin ƴaƴan majalisar dattawa da suka yi wa kundin tsarin mulkin gyara Ahmed Babakaita ya karin haske akan irin aikin da majalisar ta yi
muhimmancin waɗannan gyare-gyare da kwaskwarima da aka yi cikin kundin tsarin mulki shine dan ta cimma abu uku ko hudu na farko wanda yake kowane muhimmanci shine ya kasance abinda in Najeriya suka zaba shi aka ba su na biyu ya kasance zabe ne mai inganci wanda duk duniya da mutanen Najeriya za su yarda da shi na uku ita warware waɗansu matsaloli wanda da ake samu a harkar zabe in an je zaurin kotun shari'a na hudu ya kasance an ƙara ma demokradiyya tasiri domin ya kasance su ne suke da wuka da nama suke iya dora ka bisa kujera suke iya sauke ka
an dade ana cece ku ce da nuna yar yatsa akan kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da wasu ke kallon sojoji ne suka tsara shi kafin sake kafa mulkin demokradiyya abinda ya sanya yake fuskantar gyare-gyare Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Madina Dauda ana sararin sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku da shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da kusan minti 18 na dare yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Aliyar Giras Abdu ta shigo mana da shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tauka waiwa Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin kananan yara da ya hada da garkuwa da su da neman kudin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka. A yau za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali ga Madina Dauda da bakin namu.
Sheikh Muhajjadina, menene yasa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida din ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane zamani ne ya canza
da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yake kawo dabi'u da farko tarbiya ta uba ce kuma wannan tarbiyar da ta zama ta uba abin da yake lalata dabi'a uba ne ya zama na wani dan karamin dan kasuwa ne wani aikin kamfani ma yake yana daukan something 10,000 ko 15,000 a wata yana da yaya sama da 20 wani ba shi da abin da zai rike wannan yara ya mace ko zaki ga yaro da uwarsa da ubansa yaro dan shekara 7, 8, 9, 10 ki ga yaro dan karame makota yake shiga ko unguwa yake shiga gidajen makota za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa wani ma dan idan ije yi wannan ko ya dau ruwa ije tallanfi wata ko ije yi wani abin wani yaro karmi da ki ga yana gwangwan ba zan taba manta ba. Muna zauna akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara 8 ba ya je wani gida a wata unguwa a Kano da yaje gidan iya gwangwan abu yi magana ya ce akwai kwalaba a kawo musiya da yaji shiru matar gidan ta shiga ban daki kawai ta dora abinci sai ya kifar da abincin sai ya sa tukunya abu ya fito sai ga dan matan ya zo shiga sai suka haɗe a tsoro aka kace ba aka zo aka dauko naro gabaki daya shekar yaron 8 aka dauko naro aka zo inuna gidan su tiretiyar suka ce dagun yan sanda suka yi shi amma sun fasa sun zo su yi iyayen sa wannan to uban abga muka binkita uban yana da mata uku yana da yaya 21 uban kuma
sun fi karfin shi
aikin kamfani yake yi wannan yaron inji uwar a ta dai dan daddake shi uwar da telefon ta ce wannan yaron abin da yake zuwa yayi abin da yasa 300 ko 4 ko 500 a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci sannan ya to musu da shi uban ko zuwa baye daya ma daya yana gida guda biyu suna gidan daya ya kama mata aya daya kuma ya kai ta can wata unguwa daban amarar yayan su biyu tace sai musu wata bima bai zo ba
saboda haka yayan ta babu tarbiya
ya mahaifa ya ban mata ice tashin nan tace tashin hankalin sa a kira shi a ce kes din yaron nan yaron ba karatu ga kuma ɗan mata guda hudu duk guda uku yanzu an sa rana su ya karɓi kuɗin auren da aka kare sa rana ya je ya kashe bai sai kai daki ba ko zuwa bai duk sanda aka yi man magana bikin sai fada a kansa da ita to dan ka uba wannan abu ya samo asali daga gida bai ga ta iyaye suna haifin yara saboda kiwo ne Allah ya baka kiyo ne Allah ya bayar kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙƙin ƴaƴansu to dole yaro zai zo ya addabi iyaye uba ka zo ka haifi ƴaƴa baka sanya zakai tarbiyyar su ba baka ba su ilimi ingantacce baka ba su abin yi ba baka ba su abinci ba to ta yaya zaka gaya wa ɗanka ya ji baka yi duk wani nauyi na rayuwa baka dauke mai ba haka uya mace ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba baka dauke wa yako ba kuma duk budurwa ta taso tana jin ita ma yanda ta kawo dole za ta so dan jan bakin nan dan kayan kwalliyar nan da waya da cirrunsu uba baya iya yi da uwa dole ajiya za a samu tabarbare wannan tarbiya wannan abu laifi ne na iyaye kuma daga gida komai kashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addaba al'umma gaba daya
ba da sabarin dawo gare ka to yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi gida babu tarbiyya babu dadi makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu karuwa nan ma babu dadi zuwa ake ma ake satan yaran bayan an karbi kudin fansa kuma a kashe wayannan yaran to menene mafita
mafita shine kifi daga kai yake fara rubewa hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin Najeriya dole su tashi tsaye akwai doka da aka yi wadda take kare muradu da kuma haƙƙin yara kanana Child Rights Act. Gwamnonin Arewa sun yi kere da muzu sun ki sa hannu.
Me yasa ba za su sa hannun ba?
Sun ki sa hannu saboda ai suna amfani da yaran su kansu a matsayin makami na neman zaɓe.
Kwarai da gaske.
Su ma suna amfana da lalata da suke yi. Tsarin demokradiyya din da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara gurɓatar da tarbiyya. Saboda ɗan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa ɗin
me yasa sun koya musu daɗin kuɗi
to kamin wannan siyasa ɗin me yasa abubuwa ba su lalace haka ba me yasa ba mu ganin rafta gwana kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin ƴan siyasa ke amfani da su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hau sama na wajen juya da musu kwakwalwa da sauransu su riƙa yi abubuwa wanda yake babu imani babu tausayi babu jin kai babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan
koya dai sai dan wani ya kai a yanka
ɗan siyasa su
bayan an bada kuɗin fansa
an yi wannan doka har yanzu sun ki sa mata hannu a arewa sun ki sa hannu a arewa bayan nan kuma su suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a ƙasar nan amma kuma sun kasa suna nan sun watsar da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da 'yan siyasa ƴaƴansu suna a makarantu ne na kuɗi makarantu masu sulke na katanga da aka kewaye da masu gadi su ci mai kyau su sha mai kyau su yi sutura su ɗauki tsarin rayuwa daban wannan shine dalili da ya sanya dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi ne nata ne ku sani cewa shugabanci ko mulki amana ne muddin ba a kalle shi ta wannan fuska ba, muddin iyaye kuma ba su tashi ba, suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara ɗin da aka binne. Kar ka mai da kanka kawai na'ura ta kyankyaso ƴaƴa da tututuru, ka riƙa kwasa su kana watsa su ga al'umma. Al'umma ba za su gyara maka tarbiyyar yara ba. Haƙƙin ka ne kuma sai an tambaye ka, kiyo aka baka na waɗannan bayin Allah kuma sai an tambaye ka akan su. Malaman addini kuma ku juya, maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata, aure miji da mata, ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyya al'umma tukunna. Sai an gyara tarbiyyar al'umma, da yawa auren da kuke magana ai ba a ma san ma'ana auren ba, ba a san aƙida auren ba, ba a san menene muhimmancin ba. To sai an tashi tsaye an yi wannan gyara, iyaye kuma a dawo da al'ada ta da. Al'ada ta da ta yadda yake danka dana ne, dana danka ne, kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabtar da kowane. Amma a zamanin yanzu ake yanzu idan ka kalli ɗanɗan makwabcinka, a zamanin da ko hangin ka yi wanda yake ya girme ka ma ka hango shi, zaka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma da'a. Amma a zamanin yanzu ya kai ga uba, idan aka taba dan shi shine zai sa mu je ka nuna mana uban waye ya taba ka, waje ne zai sanya shi gaba ya je ya taba bambani, saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaran ka. Amma zaka je kana zazzaga mishi tsiya kana fada kai ba abin nan ba. To dole sai an dawo da aqida ta da, kuma hukumomin su tashi tsaye su sauke nauyin da ke kansu, nauyi na tarbiyya, nauyi na tsaro, nauyi na ilimi, nauyi na kokarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafa ƴaƴa da kuma abin da akwai. Kuma hukuma wadda take ta hana wannan abin da ake yi na fataucin yara, wato NAPTIP, akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta, amma har yanzu ita ma wannan hukuma din ta kasance tana tsarin ta ne na boko. Domin me duk tsarin da yake wata hukuma an nada ta, idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukan ku daidai da al'ada, daidai da aqida, daidai da ci gaban al'umma, daidai da tarihin su da tsarin zamantakewar su ba, muddin kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na tsira na fitsara na tsareci, to shi yasa mutanen ba za su rungume irin wannan hukumomin ba.
Mun kwaso bayani sai dai kash lokaci yayi halin nasa, sabili da haka tilas mu jabirkin nan sai mako na gaba mu jira wanda iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu hakatacin ruwa. Kafin na madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Mahajidina Sani Kano sai jagorar wannan tattaunawa wakilinmu Madina Dauda da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin, a madadin su duka alheri ki muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare ƙasarsu daga faɗawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya, Dmitry Kuleba ya ce burin Rasha ba shi ne ta tsaya a kan Ukraine ba, yana mai cewa tsunduma ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alƙali a kotun kolin ƙasar, a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa.
To madalla, masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Haka kuma za mu jira muka muku rahoto kan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo zai kai jihar Borno, wato ziyara aiki. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon taya murna ga ango Mustapha Suleiman da aka fi sani da Musti Badala da amaryarsa Hauwa Salisu Audu, sai kuma ango Saddam Aliyu Badala da amaryarsa Habiba Mukhtar Ibrahim, murnar ɗaurin aurensa da za a yi ranar Asabar ɗin nan mai zuwa a gidan Gawo da ke Gumel da misalin ƙarfe 11:30 na safe. Allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zaman lafiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carl, Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC. Nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.